الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يوم نهود قوت الربيع الأول جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم لقد هذا الذي هدود أربعين تفس وانده يديني دا شابقي قوت تفس في كرة تدبو بيو لعشرين شدة muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Minhajul Muslim. Wannan shine karatunmu na 27. To muna cikin al-fasl al-thani ashar. Faslin da yake bayani game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala ga halittar shi da kuma kaddaran Allah subhanahu wata'ala. Kuma kawo dalilai na Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke yin nuni akan cewa duk abin da kaga yana faruwa Allah ya hukunta shi, kuma duk abin da kaga yana faruwa to Allah ne ya kaddara shi, kuma wajibi ne musulmi ya yi imani da haka saboda Allah ne ya bada labari. Na biyu, malai yace ikhbaru rasuli sallallahu alaihi wasallam an dalik, ba da labarin manzon Allah ya da aminci Allah su kara tabbata gare shi daga wannan bi qaulihi, a cikin maganar shi da yace inna ahadakum, lalle dai daga cikin ku yujma'u khalquhu, ana tattara halittar shi bi batni ummihi, a cikin cikin mahaifiyar shi 40 yawman, tsawon kwana 40 nutfa, yana matsayin wato nutfa dugu, yana nan dugun shi cikin kwana 40 tun daga ranar da ya shiga mahaifa, ruwan da namiji yana nan cikin jikin diya mace tsawon kwana 40, sai ya cika kwana 40 sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya canza shi daga wannan ruwa din zuwa wani abu. Kuma ya kunu alaƙatan, sa’an nan ya zamanto jini dunƙulalle, jini mulmulalle, gundarin jini, Allah ta'ala zai canza ruwan ya maida shi mai, ya maida shi jini da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, don a nuna ma inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko akan komi, mithla zalika, kamar wancan, ma'ana kamar yanda wato ruwa ya kwana 40. To daga kwana 40 kuma zuwa da ɗaya har zuwa kwana 80 Allah ta'ala zai mai da yana nan jini, in ba Allah ba yake yi wannan, ka canza abu da ikonka, ka mai da ya wani abu daban, ka san sai Allah, kaga wannan gaibi ne, gaibi ne, gaba da Allah ya bada labari ba wanda ya san yaya ake, sai da Allah ya ba mu labari ko? Ko gashi ma aikin shi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari. Thumma yakunu mubghatan mithla dhalika, sa'an nan ya zamanto tsoka kamar haka. To da kuma mun samu 40 nawa? Mun samu 40 kwana nawa kenan? Kwana 120. To a cikin waɗannan kwanaki 120 ake tattara halittar kowa a cikinmu, ma'ana halittar mutum tana cika ne a cikin kwana 120, cikin wata nawa kenan? Wata huɗu. A cikin wata huɗu Allah subhanahu wa ta'ala yake tattara halittarmu. Daga nan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da wannan jinin tsoka, mugba shi ne tsokar da mai nama zai yanka ma ka daga yashi ka ci, shi ake ce ma mugba, ma yambaghul madigh, abinda mai tamna nama yake tamnawa tsokan nama, haka zaka komawa a cikin cikin mahaifiyarka ka koma kamar tsokan nama. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ya maida wannan tsokan kashi, sannan Allah ta'ala ya lullube wannan kashin da tsoka, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta abinda yake so ya halitta daga wannan abinda Allah ya ta juya shi daga kaza zuwa kaza zuwa kaza, sun ba an sha nahu walqan akha, Allah ya ce sa'annan mu halitte shi wata halitta ta daban, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma yursilu ilayhi al-malak, ko thumma yursalu ilayhi al-malak, sa'annan a aika mala'ika zuwa gari shi, zuwa ga shi halittan da Allah subhanahu wa ta'ala zai halitta. Bayan faku fihi ruh, sai mala'ika ya yi busa rai a cikin shi, muna gane wa ku, sai mala'ika ya busa rai a cikin wannan abin da ya koma tsoka, ya koma kashi, aka lullube shi da tsoka, sai Allah ta'ala ce mala'ika ka busa rai cikin shi. Wa yu'maru, kuma sai a umarce shi bi arba'i kalimatin, da kalmomi guda huɗu. Ma'ana wa ake umarni, mala'ikan ake umarni da rubuta kalmomi guda huɗu waɗanda suka shafi wannan da za a halitta ne, bi katbi rizqihi, da rubuta arzikin shi. Muna ganewa ko? Dukkan abinda mutum zai rayu da shi, na ci da sha, na sutura, na harakoki, na zuwa da dawowa, na shakan iska mai zafi mai sanyi, rani, damuna, duk wani abu da ya shafi arziki, duk mala'ika za a rubutawa. Allah ta'ala zai ce wa dama wannan arzikin shi kaza ne, ka rubuta mashi. Dama yana rubuce a cikin Allahul Mahfuz, dama rubuce ki duk abin da za ka ci, kuɗin da za su taɓa hannunka, naka da wanda ba naka ba, duk an rubuta, da kuɗin da naka ne ba za su zo hannunka ba. Wasu akwai kuɗin da ba naka ba, naka ne amma ba za ka taɓa su ba. To ya za ka taɓa su? Sun yawa, na kai na taɓa su. Iya tsakaninka da sun kallo kawai, akwatin kuɗi guda goma din naka ne. Wasu sai dai a buɗa ma ka ga lalle haka ne ka sa a ƙirga, haka yana taɓa, amma kuma naka ne. To duka ƙaddara ce ta Allah, Allah ya ce naka ne amma ka taɓa su, ba za ka ba za ka taɓa ba. Da abin da za ka ci kowane iri, mai daɗi ne, mai ɗaci ne, mai yami ne, mai zaƙi ne, mai gishiri ne, duk abin da za ka ci, da ruwan da za ka sha, lita nawa za ka sha, duka an tsara maka. In lemu ne haka nan, in kofin shayi ne guda nawa za ka sha, in ledan madara ce kwara nawa za ka tsotsawa, duka duk abin da ya shafi arzikinka da an rubuta maka, ba za ka ƙara ba, ba za ka rage ba. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka, haka za ka bin wannan tsari na Allah. Wa ajali, da kuma ajalin shi a rubuta mashi, mai minti nawa ne, mai awa nawa ne, mai kwana nawa ne, mai sati nawa, mai wata nawa, mai shekara nawa, duk za a rubuta. Lokacin rayuwarka kenan. Li kulli ummatin ajal, kowane mutum yana da ajalin shi. Walan yu'akhkirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah bai jinkirta ma wata rai idan ajalin ta ya zo, dan ajali ya zo kuma shikenan sai a kai wurin Allah. To ta ajalin ka da rubuta ba, a ina za ka mutu? A ɗakinka, a filin gidanka, a masallacin unguwarku, a masallacin unguwarsu, a cikin mota bige ka za a yi, wa za a bige ka? Duka Allah ya rubuta. Mota ce ko babur ne za a bige ka? Wani irin ciwo za ka yi ka mutu? A haka nan salin halin za ka za a zuwa iske kawo ka kawai, duka sai an rubuta. Kuma dama rubuce ka cikin lawul mahfuz, kamar yadda za mu ganin hadisi nan gaba wanda yake bayanin haka. Wa amalihi, da kuma aikin mutum da a rubuta, dukkan abinda mutum zai aikatawa mai kyau ko mara kyau duka Allah subhanahu wataala zai ce malaika ka rubuta mishi abu shi to aikin da zaka yi zaka yi sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka yi aikin haji zaka yi umra zaka yi ladabi da biyayya ga iyayenka zaka kyautata musu zamantakewarka da makwabtanka duka mai kyau zaka yi ko mara kyau da sai an rubuta duk wanda zaka yi kuma akan wannan tsarin da aka rubuta nan zaka taba wannan tsarin ba zaka tsara ba zaka rage ba ko abin da zaka yi ba kai mai yawan zikirin Allah ne a ba mai yawan ambaton Allah ba ne mai yawan zage-zage ne duk za a rubuta kai banda dan banza dan iska shege babu komai cikin bakinka duk sai an rubuta ko abin da zaka aikata da wanda zaka faɗi duka a kai mai yawan cewa Allahu akbar ne subhanallah walhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah illa Allah shine bakinka abinda kake yawan bari kenan mai yawan sallolin farilla ne da sallolin nafila duk za a rubuta mai yawan karatun alqurani ne mai yawan neman ilimi ne aikin kenan baka kosawa duk sai a rubuta wa shaqiyyin kuma a rubuta tababbe ne wannan halittar da ka busa mare tababbiya ce ba ita ba arziki yan wuta ce kuma za ta rayu akan kafirci kuma ta mutu akan kafirci aw shahidin ko kuma mai arziki shine mai bada gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ya bada gaskiya ga Allah shine mai arziki shine mai farin ciki shine mai jin daɗi babu jin daɗin da yake a ce kai bawan Allah ne kuma kana bauta Allah din gadangada babu abin da ya kai wannan abin daɗi duk wani daɗi in babu bauta Allah cikin wahala ce zahirin da daɗi ne amma ba kan yi wahala ce saboda jin daɗi shine kai sallah kai salati kai azumi ka so Allah ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka so alqur'ani mai girma shine me shine jin daɗi to duk za a rubuta waɗannan abubuwa guda uku a rubuta arziki a rubuta ajali a rubuta aiki kuma a rubuta cikawa shi zai cikawa da kyau koko zai cikawa da ainihin rishin kyau duk za a rubuta mashi fa wallazi la ilaha ghayruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na rantsai da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi amma manzo Allah yana rantsuwa amma da wa yake rantsuwa da Allah subhanahu wataala to bai dace musulmi ya rantsuwa da wani Allah ba bai dace musulmi na rantsuwa da tarna gaba bai dace ba kana rantsuwa da koran kwatewa ko da arade ba ko da rawanin sarkin garin ko da kushewar kakakka yawwa ko kuma zai ce na rantsi da nonon uwata duk wannan baya da kyawu nauyi ne na kafirce ma Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye saboda haka in za ka yi rantsuwa ka ce wallahi na rantsi da Allah da Hausa shi ke na rantsi da Allah to mutane gani suke kaman rantsuwa da Allah ba abinda za a samu amma tarnatsa in ana ruwa sai ta faɗo ma kesa wani ka ce karanci da Allah ba ya da amma an kace tarnatsa kawto sai ya bari shi ta wato tsaya tsaya shi ke musamman ma cikin labaran kuma duk wanda yake rantsewa da ita saboda yadda wato muka jarrabu da wani Allah ba Allah ba muke tsananin son wani Allah ba Allah ba duk wanda ya tarantso yi ko ga rani ko ga abin nan ko ga sanyi ya yi tarantsuwa da arada da kwaran kwata da damuna ta ce ka tunu mana nan rugugugu mu sai dimin shine ake ne ba do mai zati sai mu sai daddawa ya tara su da yawa wani yana cikin daki zaka ga ya fito daga cikin daki ya koma cikin mutane kai ta faro mai shi kai ta faro mai cikin mutane ita kuma Allah subhanahu wataala yana samun wanda ya ga dama da ita Allah ta'ala yana jarraba wanda ya ga dama da ita ba domin wanda Allah ya so kawai ba wanda ya rance da ita ba domin ita ma baiwa Allah ce ba ta ma san kai ba Allah ya kiyaye amin inna ahadakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle dayan la ya'malu lalle yana yin aiki bi amali ahli jannati da irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha har sai ya kasance babu abin da ke tsakanin shi da aljanna illa zira'un sai dai kamu dai kawai fa yasbiqu alayhi alkitabu sai littafin da aka rubuta mai ya gabata akan shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ya aiki irin na yan wuta fa yadkhuluha sai ya shiga wuta haka ne kun ana mutum yana yi tashi yana ta aiki yana ta aiki yana ta kokari sai karshen rayuwar shi sai ya kasance babu abin da ya rage da mutuwar shi sai wasu yan shekaru ko wasu yan kwanaki ko watanni kawai sai ga mutum ya birgice ya lalace ya yi watsi da ibada ya watsi da tauhidi ya koma mushriki ya koma arna shikenan sai koma yana aiki irin nawa irin na yan wuta to wanda ya mutu kuma yana aiki irin na yan wuta ina za wuta za Allah ya kiyaye wa inna hadakum lalle dayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar lalle zaka same shi yana ta aiki da irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa bi'awn sai ya kasance tsakanin shi da ita babu wani abu bace kamu guda ba'ana dan lokaci kadan ya rage mai rabu da duniya fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafi ya gabata akan shi fa ya'malu bi amali ahli aljannati sai aiki irin na ya aljanna fa yadkhuluha sai ya shige ta wannan hadisi mahalli shaida a cikin shi ne daidai nan gurin ko kuma gaba ɗayan hadisin duka yana magana ne game da kaddaran Allah subhanahu wataala da kuma hukuncin Allah akan mu kada ka wannan ɗaya daga cikin hadisai da waɗanda suke bayyana mana hukuncin Allah da kuma kaddaran Allah subhanahu wataala kuma kullum mu tayi ta roƙon Allah tabbata kullum mu tayi ta roƙon Allah ta'ala cikawa da imani kan mutum ya sake jikin shi kan mutum ya ga ya ishi kai shi kan mutum ya ga shi kadai yana iyawa aiki ne wanda yaki ne kake da kai da ba da kai da shelan ba kuma shedan ya fi ka karfi saboda shi kawai rayuwar shi dan ya hana ka ka bauta ma Allah kai kuma rayuwarka baka ma damu da shi ba wani lokaci ma mantawa kake da shi shi kuma ba yadda za a yi mance da kai shi kullum kullum hatta ko mami za ka yi ko ibadar za ka yi ya yi hana ka ya ce ka bari ka ki bari ko to sai ya ɗebi rabin shi a ciki muna ganewa sai ya ɗebi rabin shi kana ji ba wani mutum ne aka ce makaho ba ya gani amma kowace sallah aka kira daga gidansa aka ke tawa ya faɗi ya tashi sai ya zo masallaci ibada kenan kowane lokaci aka yi ranan sai wani yaro ya ce baba bari in zanki kama hannunka in kai ka masallaci kika yaro na gode kama shi yana kai shi ina kai shi wata rana ya kawo shi gida ashe shi shedan wannan faduwar da yake yana tashi ba jin daɗi saboda lada yake samu ranan ya ma shedan ya ma yaro godiya sai ce tsoho ne ba yaro ba ne shedan ne ya ce na yi to maka a haka ne saboda in sa ka rage lada yanzu ka gaba ka shan wahala da ka da na tsawo da kai daga gida kawai sai masallaci amma da can ka fada ka tashi ka buge nan wani wuri kai tuntuɓe har jini ya hito kana samun lada ni kuma ina jan haushi na ce yau bari bari in hito a matsayina na yaro kawai in kama ka kaga ni ina ganin haya kaiwa ka gani zan kai ka masallaci lafiya kuma an ƙare sallah ma mai doka bai ranke ni ba kaga bai hana yi sallah ba yawa amma duk wani abu da za ka samu kuma na sakamakon tafiyarka ko natsuwarka duk sai ya shiga ciki hana ka yi sallan amma mai mabikin ka samu lada ɗari daga shi ko lada dai ka rage ko 99 ka samu 100 ba daya in dai da dalilin shi ne ka rasa dadi yake shi da zaka ya sa to kaga faka ne kake da kai da shedan dole wala ba yi ba a yin bara mutum guda shedan da jini ne da ya dade duniya kada ka gogagge ne kadi shekarun da zaka yau shaka zo duniya kuma gogagge ne gogor ma ya yi da kakan 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 tun duniya babu dan adam shi yake cikin ta gaban shi aka yi dan adam gaban shi aka yi mutum kaga yayi ka goge yayi ka sanin duniyar nan kuma shi Allah ya bashi ikon zagaye ta ko ina ya sani cikin ta kai kuma ina ka sani banda garin ku ba inda ka sani banda kasar ku ba inda ka sani kasar ku ma ba ko garin ku ma ba ko ina ka sani ko ungo ku ma ba ko ina ka sani to saboda haka wadanda shedan dole sai an kare shi dai dole kullum babban shirin shine kai ta addu'a kai ta roƙon Allah ya kare ka kawai babu wani abu da kai addu'a kai ta ibada kuma kana roƙon Allah ya tsare ka ya kare ka daga sharrin wannan Allah ya kare mu daga sharrin shi amin wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama haka ma ya zo a cikin fadar manzon Allah alaihi salatu wassalam ne Abdullahi ibn Abbas ga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya gulamu manzon Allah yace kai wannan yaro cewa da Abdullahi dan Abbas inni wa alimuka kalimatin lalle ne ina koyar da kai kalmomi dan Allah sallallahu alaihi wasallama wato annabi ne mai kyakkyawan halaye mai dabi'u masu kyau zalla ya yana hudda da karanan yaro baya koran su yana jawo su zuwa ga jiki yana koyar da su addinin musulunci kuma kaga ai ba dan shi bane kanan shi ne da baban shi da baban manzala sallallahu alaihi wasallama uban su guda uwa ne uba da shi haka ne ko saboda haka kane ne gare shi yan maza su ci wannan dan gida Abbas ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dan gida Abdullahi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jawo shi yayi hira da shi yace ya gulam inni wa alimuka kalimat ka saurara lalle ne zan koyar da kai wasu maganganu kareke suna da muhimmanci a cikin rayuwa maganganu ne na sanin girma Allah subhanahu wataala maganganu ne irin na kadaita Allah subhanahu wataala ihfazillaha yahfazuk ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ma'ana ka rike addinin Allah subhanahu wataala ka rike dokokin Allah ka yake da su Allah subhanahu wataala zai ma kyakkyawan sakamako kuma inda ka kiyaye kai ma Allah zai kiyaye ka ihfazillah ka kiyaye Allah subhanahu wataala tajiduhu zaka samu Allah tijahaka dabra da kai kusa da kai gefan ka duba Allah da ma yana nan kusa da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah da ma yana nan kusa da kai ko ba haka ba to saboda haka in ka kiyaye Allah subhanahu wataala wannan kusa da kai din da Allah zai maka ta musamman ci da sakamakon ka kiyaye dokokin Allah ka yi aiki da su dama Allah yana nan kusa da kai amma akwai kuma kusa da kai ta musamman wanda ba kowa ke samun ta ba sai wanda ya bi Allah duk wanda ya bi Allah ko wani tsaro na musamman dama Allah ya tsare da mu yake dama Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah mutum yana da mala'ikun da suke tsare shi gaba gare shi da umarnin Allah subhanahu wataala ba su bari wani abu ya taba shi wa inna alaikum la hafizi lalle akwai masu tsaro a kan kaga Allah ya sa tsare mu kuma Allah shi ke tsare mu su sa su ne kawai amma mai tsaro na hakika shine wa Allah subhanahu wataala saboda haka Allah na kusa da kai amma kuma akwai kusanci na musamman da Allah zaka yana cewa wallahu ma'al musi inna Allah ma'al musi inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum musin inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da masu hakuri Allah na tare da mu'minai Allah na tare da masu kyautatawa ko kaga wannan dama yana tare da kowa wa huwa ma'akum aina ma kuntum dama Allah na tare da ku inda kuke to akwai kuma wata tare wadda take ta musamman ce ba kowa ke samun wannan gatan nata ba sai mai biyayya ga Allah to shine annabi alaihi salatu wassalam yake bayani cewa ifadillah tajiduhu tijaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah kusa da kai ma'ana duk lokacin da ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah to Allah ta'ala in wata musiba ta zo maka wanda Allah ya kaddara to zaka same ta da sauki zaka yi ta da rangwali Allah ta'ala zai sauƙaƙa ma ita ba zai bar ta ta yi tsanani gare ka ba sakamakon kana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kuma cikin taimakon Allah ne sai ma ka yi jin daɗin ka domin kai mi kai bawan Allah ne da ka yarda babu abin da zai samun ka a cikin rayuwa sai wanda Allah ya rubuta maka ka yarda to da haka abin na samuwa mai za ka yi idan na hukunci ne na Allah wa bashirus sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masu hakuri Allah ya ce ka musu albishir su wane ne masu hakuri waɗanda in musiba ta zo suna cewa lalle mu na Allah ne kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah ana abuna zuwa kawai ka yanke hukunci cewa wannan abu ne daga Allah Allah ya sa mu dace idza sa'alta fas'alillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai yaron nan in za ka roƙo ka roƙi Allah in za ka roƙi wani abu to ka roƙi Allah kawai ka roƙi kowa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni to ka ce masa ina nan kusa kuma ina amsa addu'a mai addu'a in ya kira ni to da haka in za ka roƙo ka roƙi Allah was'alullaha min fadli ku roƙi Allah subhanahu wataala daga mi daga falalar shi abinda ake nufi ka roƙi Allah abinda babu wanda ya saya maka shi sai Allah amma ba laifi ba ne ka roƙi mutum abin da ka san ya fi karfin shi yawa ka yi roƙon mutum sutura ka yi roƙon mutum abinci saboda yana yaba ka yi roƙon mutum kuɗi ko ba gaba ka yi roƙon mutum aiki ce aiki kake nema ya baka saboda mi yana iya baka aiki ko nashi ko kuma ya sa a baka dai yana iya amma wani abu wanda babu me yake sai Allah kadai ne bai da abokin tarayya a ciki to ba a roƙon kowa in ba Allah kamar haihuwa awa ba ka ta wurin wani mutum ka ce dan Allah dan Allah da ke ta ka bani haihuwa dan Allah ne ke ta ko ka je wurin ungozo ma ka ce dan Allah ungozo ma ki ba mata ta haihuwa yau shekaran mu goma mu samu haihuwa ba ba ita ke bada ba Allah ke bada awa ko kuma ka ce ma likita dan Allah likita ka kula da rayuwa ta ka mutu ina roƙonka ko nawa na kashi ni ne kan mutum ta rayuwa na tarwa na shi ma likita wata rana mutuwa ko ba haka ba to tunda shi ma bai kara kashi ba ya kara wani ba akwai abubuwa waɗanda ba a roƙon kowa sai Allah subhanahu wataala saboda ba mai yin su sai Allah amma abubuwa waɗanda kowa ya san wani yana iya yi to ka iya tambaya saboda ka san ya iya maka ko in za ka roƙo ka roƙi Allah amma dai duk da haka ran cika imani cika yaqini da tawakkali ga Allah shine ka roƙi kowa to Allah ya ce ma sahabbai haka nan ka ku roƙi kowa sai Allah sai dai kai sai na baka in yana basa rako mun shi ko wasa doke shi bulala ta faru bai sai ya sabu in an yi magana ce manzo Allah ya ce ka roƙi kowa bai jara Allah bai goma bulala sai ya sabu da kanshi da doki bulala ya koma kusa doki ta ji aiki da cikawa abin wa abu ne da wani yana iya dala mai goma na bulala ta wani ma suna ganin mi yawa saboda imanin su da tawakkalin su da yake ne su ya kai ya kawo mu kuma namu da mai kai kawo ba kaga ba mu saba ma Allah mun ma to shi yasa ba za mu kai irin darajar su ba ko ba ka mu ma mun yi daidai to amma daidan kala kala ce hawa hawa ce yawa yin sa masu imani matsayin su ba guda bane abinda wani za iya wani ba iya kana yin da abokar ya dauki duniya gaba da yaba mazala ya kuma ba iya kuma kai din da kai baka rike abinka baka bada wa sabon Allah ne hawa hawa ne ga yadda kake so kai Allah ya sa mu dace wa idan sa anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako kuma ka nemi taimako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma dai wannan kamar wanda ya gabace shi ba neman taimako da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ana magana ne cikin abin da babu wanda yake yin shi sai Allah amma an ka roki mutum ka nemi taimako wurin mutum akan abin da yana iyawa baka saba ma Allah sai dai yakinin ka ba irin yakinin mutumin da yake tambaya kowa ba yake neman taimakon kowa ba sai na Allah ba ku zama dai ba wa'alam yace ka sani ya kai wannan yaro annal ummata lalle al'umma law ijtama'at da za su haɗu kam duniyar nan gaba ɗaya ta haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in akan sai sun amfane ka da wani abu sai sun maida ka mai kuɗi ko sai sun baka aikin yi ko sai sun baka makami sun baka matsayi sun daga ka ta zama wata ciya lam yanfa'uka ba za su amfane ka bi shay'in da wani abu ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai dai da abinda Allah ta'ala ya rubuta maka eh sun yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi in abin alheri suka yi in kuma na sharri ne Allah ya saka musu da sharri sun yi kokari sun kama ma sun daga ka amma hakika wa ya daga ka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya daga ka wa in ishtama wa kama al'umma da za su tattaru gaba daya ala an ya gurruka abu sa su cutar da kai bi shay'in da wani abu lam ya gurruka wa za su cutar da kai da komi ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai dai da wani abu wanda Allah ya riga ya rubuta maka shi yawa a mutane za su haɗu a kan su hana ka wani abu a ce kan wanda ya ɗauki abin shi ya baka ba za su yi yawa in ka ga sun yi haka nan to dama Allah ya rubuta in Allah bai rubuta ba kuma sai ka ga an samu saɓani sai ka ga wani cikinsu ya ce a ni gaskiya sai na ba shi domin me Allah bai rubuto ya sha wannan wahalar ba in kuma Allah ya rubuto to shi kenan ba kowa sai ce gaskiya ai ta ganin layin ba ku da kirki wani dan uwanku ne kun bare cikin wahala ai ta ganin layin Allah ya riga ya rubuto ba yadda za a yi yawa saboda haka ba za ka iya cutar da mutum ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta mai cuta ce gare shi domin me babu wanda ke cutarwa sai Allah mana babu wanda yake jarraba bawa da cuta da musiba da bala'i da takeici da rishi da fatara sai Allah subhanahu wa ta'ala mana dai da cikin abubuwan da Allah ya riga ya kaddara mana kuma ya hukunta mu a cikin rayuwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'atil aqlam manzo Allah ya ce an doke alqalumma waɗanda suka rubuta haka wajaffati suhum kuma takardu sun bushe abinda aka rubuta cikin takardun tawada ta bushe mana abin ya tabbata haka abin yake to abinda ake haje a dawo duk ba a hita daga nan ana nan cikin wannan tsarin na Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya saita daga wannan tsari abu da abinda kaga ya same ka na barin ciki Allah ne da abinda kaga ya same ka na bakin ciki Allah ne abinda Allah yake maka Allah yana ma ne dan ya tunatar da kai girman shi kuma ka girmama shi ka tsaya ka bauta mashi kamar yadda Allah mun karanto rannan karatun da ya gabata ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور Allah ta'ala ce babu wata musiba a doron kasa ko a cikin rayuwar ku da za ta faru ba ce tana cikin littafi gabanin Allah ya rubuta gabanin Allah ya rubuta kuma wannan abu ne mai rangwame da sauki wurin Allah Allah ya gaya muku ne likai la ta sau ala ma fata dan kan ku je ku yi ta bakin ciki akan abin da ya kauce muku ba ku samu ba in ka ne ma abu lokacin samun shi baka samu ba Allah ya ce kakka yi bakin ciki me yasa saboda Allah bai rubuta ka samu shi to bakin ciki ne duk abin da kaga ka gwada baka samu ba to ba rabon ka bane wala tafrahu bima ataakum Allah ya ce kuma saboda ka koje ku yi ta alfahari kuna kuri da abin da Allah ya ba ku shi ma abin da ka samu me yasa ka same shi saboda Allah ya rubuta maka to kaka je kana kuri kamar kai ka samu makanka kai gaba kanka a Allah ya baka me ya kamata kai ka gode ma Allah a cikin mutum 100 kana da duk su ba su da ashe kaga da kokari ke sa a samu da kowa ya samu ko kuma ma kowa bai samu ba to da yawa ba kai kare za ka rita da abin ba amma zai ka kai kare kake da abin su ba su da me yasa ba su da saboda Allah bai rubuto musu samu ba kai kuma da Allah ya rubuto maka samu me ya kamata kai sai ka gode ma Allah ka ci gaba da bauta ma Allah ka ci gaba da ƙara yarda da imani da Allah subhanahu wataala wanda ya baka wannan abu Allahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah ba ya san dukkan wani mai takama mai alfahari to haka nan ba abin yake Allah ya riga ya rubuta komai da komai babu abin da rage ga dan adam banda kawai ya bada gaskiya ga Allah subhanahu wataala wa fi qawlihi haka ma cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam lalle farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine al-qalam fa qala shi Allah ta'ala yace uktub fa qala lahu Allah yace mashi uktub ka rubuta fa qala yace rabbi ya Allah maliki wa madha aktubu mizan rubutawa qala yace uktub maqadir kulli shay'in ka rubuta qaddara kowani abu gurgudan faruwa kowani abu hatta ta kuma sa'a haka za a tsayawa har kiyama ta tsaya abinda ka rubuta din shi zai ta faruwa maqadir shine gurgudu kowani abu gurgudan yadda za ka yi hatta karatun nan gurgudan yadda za mu wani lokaci mai minti 45 wani lokaci mai 50 wani lokaci mai awa daya wani lokaci ta yi dadi ma sai an tsaida
na'am
mutai duk cikin minitin gurgurda abinda Allah ya rubuta mana wata rana kuma makadiri sai kaga Allah ta'ala ya kawo abu ba ma aka rata ko ba ka ba ko ayi ruwa ko kuma dai ya baki kiran lokacin karatun ka Allah ya rubuta to ran nan ba za a yi ba a da wanda ya leko yana bakin shagon shi ko yana bakin wurin aikin shi ko yana gida ya ga gari ya ɗiu ko ya san ba yi wa aikar wani lokaci kuma sai ta yi ta kama ni ne mai karatun ko kuma rashin lafiya duk abin da za a yi Allah ya riga ya rubuta ba a wuce nan wurin nan za a tsayawa Allah ya ce ma alƙalamin ka rubuta gwargwadon komai gwargwadon zaman da za mu yi nan da irin zaman da za mu yi da irin kallon da za mu yi da irin tunanin da za mu yi wurin karatun duka ba ka wucewa kuma ba ka ja baya daga abin da alƙalam da Allah ya ce rubuta ya rubuta nan za ka tsaya wani zai zo ya gyangyani ko ba ka ba da wani tunani da za ka ana karatun kana can kana tunanin ko kana tunanin shinkafa ko kana tunanin masara ko kana tunanin shagon kai yanzu can ana can ko ya ake ciki kiriyan sun zo ba kana haka dai duk ga abin da za ka yi din rayuwar ka kaf dinta karama ko babba yar kaɗan ko mai yawa duk rubuce take waraka Allah ta'ala shi kare ne abin bauta shi ne alhayyul ladhi la yamut rayayen da ba ya mutuwa kuma gumaka suna nan suna ta mutuwa kwanakin da nake ganin ƙasar indiya ana ta zuba gumaka cikin teku allan da ake kuka ana roƙon shi shine zaka an ɗauka an tilla cikin me yasa saboda an yi sabo ko irin wani adan cikin ladabi a dan sage shi haka a hankali killa shi ake me yasa saboda ga sabo ta an kira a wannan rishin hankali ya kai inda ya kai to shi Allah ta'ala yana ne yadda yake musibu da walalu da cututtuka da duk wasu aibubuka ba su samun Allah yana nan yadda yake tun bai yi mu ba kuma haka sai mun kare rayuwar mu yana nan yadda yake kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ta'ala yana nan yadda yake haka yake kai ne ke canza shi Allah ba ya canza domin shi mahalicci ne kai kuma halitta ka kai dan haka zaka canza kana dan kararrami ka zan babba kuma ka zaka dukawa ka koma karama kuma wata rana a rasa ka shi kuma Allah yana nan alhayy alladhi la yamut wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da Allah wanda bai mutuwa Allah ya kara mana imani wa bi qawli haka ma cikin maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajja adamu wa musa annabi adam da adam musa sun yi jayayya qala musa li ya adam sai annabi musa ya ce kai adam anta abuna kai ne wato babanmu khayyabtana kai ne ka sanya mu cikin wannan yanayin da muke ciki wa akhrajtana min aljanna kuma kai ka fitar da mu daga aljanna mana kai kai sanadin ita mu daga aljanna wa qala adam sai adam ya ce anta musa kai musa istafaka allah bi kalami allah ya zabe ka ya bibitaka da zancen shi kamar da Allah ya ce qala ya musa inni istafaytuka ala nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atatuka kun min shahidin to Allah subhanahu wataala ya zabe ka da maganar shi wa khatta laka at-taurata kuma Allah ya rubuta maka at-taura bi yadi da hannun shi wanda ya dace da shi talumuni ala amrin qaddarahu allah alayya kai zaka zo kana zargi na akan abin da Allah ya riga ya rubuta mai qabla an yakhluqani tun kafin Allah ya halicce ni bi 40 aman da shekaru 40 ka zo kana abin da ya faru tsakani na da abin nan iblis rubutu ne kaddara ce ta Allah kuma ka zo kana zargi na da ita wanda Allah ya tunga yin halicce ne da shekaru 40 aka rubuta mana wannan abu fa hajja adam musa sai annabi adam ya kada annabi musa muna ganewa ko ma'ana ma Allah shi da shine mi qabla an yakhluqani bi 40 aman Allah ya riga ya kaddara mana abin da ya faru tsakani na da shedan tun gabanin ya halicce ne da shekaru 40 haka kenan da abin da yake faruwa kaddara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam amma wannan ba yana nuna mutum ya wato ya hukunta abin nan ya kafa hujja da kaddara to kafa hujja da kaddara wurin sabo Allah ba ya da kyau Allah ya nuna cewa hujja ce ta hujja arna ce yawa saboda haka anan shi annabi Adam ba shi ya kafa hujja sakamakon annabi Musa ya ce anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min aljanna mawali kenan shi kuma yace ai wannan abu ne da Allah ya rubuta maka kuna gani ba ba wai shi annabi Adam ne ke kama hujja da kanshi ba a ya gaya ma annabi Musa abin da ba Allah ne ya rubuta shi yawa ba so kai tun dabarin ka ce yawa idan ki kama hujja da kadara Allah ya rubuta ma halaka shi ba ta halaka kana iya gyaruwa amma wani abu ne da ya riga ya wuce kuma wannan labarai ne irin na gaibu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam haka ma cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi tarifil iman a cikin bayani na imani an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubi da littattafansa wa rusuli da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kuma ka bada gaskiya da kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mi kaddaran Allah dadinta da wahalarta وفي قوله صلى الله عليه وسلم أتى ما تجمع كان مزالة صلى الله عليه وسلم يمال فكل ميسر لما خلق له كتب يعيد هو أبن سوك جيوى لك أبن دع الله يهدي جيش فبوليش وكافة كنام لما خلق له دعم الله تعالى يهدي جيش أبن ذاكي كما الله يهدي سوك جيوى أبن ذاكي كنام معنى ذلك الدرجة دع الله وفي قوله kuma haka ma yazo a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innan nazra lalle bakance la yaruddu alqadaa wa la yaruddu qadaan baya mai da hukunci na Allah subhanahu wataala mana abinda kai bakance shi kai alwashin in ka samu kaza to ba zai mai da kaddaran Allah subhanahu wataala kaga manzo Allah ya fadi mi ya bada kaddara yace la yaruddu qada'an baya mai da mana baya ta da hukuncin Allah subhanahu wataala wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam li abdullah bin qais haka ma cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abdullah dan kai sai ya abdullah ibn qais ya kai abdullah dan qais ala wa'allimuka kalimatan hiya min kunuzil janna shin kana so in baka labarin wata kalma in sanar da kai ita wadda kalma din daga taska aljanna take daga mangaza ce ta aljanna daga wurin ajiya ne na aljanna la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan kalma ce wato zikiri ne wanda yana cikin mangazoji wuraren ajiyan arzikin aljanna kaji wannan kalma ce mai girma da ya kamata ta zanki gudana a cikin bakunan mu a wadin lokacin da wani abu ya tada maka hankali kace la haula wala quwwata illa billah duk lokacin da wani abu kaga zai gagara ka karasa yadda zaka to ce la haula wala quwwata illa billah zikiri ne mai karfi kana cewa dama ni ba ni da wani azanci kuma ba ni da wani karfi sai Allah ya kama mai wa fi qawli haka ma cikin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman qala ma sha Allah wa shita ga wanda yace manzo Allah Allah ya so kuma kai ma ka so manzo Allah yace kul ma sha Allah wahda yace Allah kadai yace abinda Allah ya so shi kadai kawai kakka hada da Allah domin nan ba wurin da ake hada da Allah ana hada Allah da manzo Allah amma wuraren da Allah da manzon shi suka ce hada su kamar wurin Muhammadur Rasulullah yawo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kamar Rasulullah manzan wa kaga an mara zuri guda daya amma wurin da manzo Allah ya mana fada ya tsawace mai ce kan mu hada shi da Allah to kan mu hada shi fada shi da Allah wurin rishin ladabi ne rishin sanin matsayin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kamar nan wurin na uku imanu mi'atil malayin imanin daruruwan miliyoyi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam na al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam min ulama daga malamai wa hukama da masu hikima wa salihin da mutanen kwarai wa ghairihim da mawaninsu imanin su bi qada'i llahi wa qadari da hukuncin Allah da kaddaran Allah wa hikmatihi wa mashiyati da hikimar Allah da kuma mashiyata Allah imanin su da haka ya tabbatar mana da cewa akwai kaddara akwai hukunci wa anna kullu shay'in sabaqa bihi ilmuhu cewa kowane abu to ilimin Allah ya riga ya gabata da shi to abin da kaga yana faruwa to Allah ya riga ya san shi domin Allah ya ce qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya zagaye sani da komai inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa bi kitabin mubin inna Allah indahu ilmus sa' wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allah alimun khabir saboda haka Allah subhanahu wataala ya riga ya san komai da abin da kaga yana gudana to yana gudana ne da ilimin Allah muna gane wa ko wajara bihi qadaru kuma kaddaran Allah subhanahu wataala ta gudana da wannan abu wa annahu la yakunu fi mulkihi illa ma yurid duk mutane malamai da masu hikima da salihai da ma sauransu duk sun yarda da cewa babu abin da ke faruwa cikin mulkin Allah sai abin da Allah yake so, sai abin da Allah ya nufa ya faru shi yasa yake faru. Gabanin mulkin wanda ba Allah ba, mulkin wanda ba Allah ba, abubuwa da yawa ke faruwa ba da san shi ba, ba haka yake so ba, amma ya za a yi saboda shi ma yana rayuwa ne karkashin mulkin Allah. Saboda abin da Allah ya kunta shi za ya faruwa a cikin mulkin shi, amma shi na Allah, to babu abin da ke faruwa cikin mulkin shi sai abin da Allah ya ga dama. Wa annama sha'a kana, kuma mutane gaba ne sun yi imani da cewa duk abin da Allah ya so sai ya kasance. Wa ma lam yasha lam yakun, abin da Allah ta'ala bai so ba ba ya kasancewa. Wa anna al-qalam jara, cewa lalle al-qalam ya gudana bi maqadir kulli shay'in, da kaddarorin dukkan komai, ila qiyamis sa'a, har zuwa tashin al-qiyama. Saboda haka wannan su ne dalilai waɗanda aka cira su daga Al-Qur'ani da kuma ingantatta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suke tabbatar mana da cewa Allah ya hukunta komai kuma Allah ya kaddara komai. Babu abin da zai yi gare mu sai mu yarda da haka, kuma rayuwarmu ta gudana akan haka, ba yarda ta baki ba, a'a rayuwarmu ta gudana akan haka. Duk lokacin da muka samu abu mu san cewa kaddara ce ta, duk lokacin da muka rasa abu mu san cewa kaddara ce ta Allah. Amma wannan bai hana mu san kin zahiri gare mu, saboda ni mu ɗan adam da mu san kin zahiri, zuciyar mu na bugawa sakamakon raɗaɗin zahirin abu, amma kuma a zahiri a can cikin zuciya ma mun yarda da cewa Allah subhanahu wataala wato shi ya hukunta wannan, kuma mun yi imani da cewa ba yadda za a yi babu wurin kaucewa, la malja wa la manja min Allah la ilai, ba mafaka ba wurin gudu daga Allah sai dai wurin Allah ne. Fa firru ila Allah, ku gudu ku tsira zuwa ga Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin, lalle ni daga Allah subhanahu wataala mai gargadi ne a gare ku, kuma ina bayyana gargadin ku. Kada kan nan gudu wurin Allah za a tsira. Allah subhanahu wataala ya sa mu tsira. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da kaddara shi da hukuncin shi. Allah ta'ala ya samu nace da alƙawarin duniya da lahira. Waɗanda suke bara matoyi Allah ta'ala ka san su, Allah ka biya musu bukatun su. Duk muna cikin su Allah ka biya mana bukatun mu. Waɗanda suke kuka da zubar da hawayensu Allah subhanahu wa ta'ala ka shafe musu hawayensu. Abinda suke nema wurin ka Allah ka ba karfin shi ya Allah, Allah ka ba su ya Allah. Allah ka ba su abinda suke so ya Allah. Na lafiya ne, na haihuwa ne, na ƙarin aure ne, na auren ne, na kuɗi ne, na kasuwa ne, na zaman lafiya, na kwanciyar hankali ne, na ci gaba a cikin rayuwa. Allah subhanahu wataala duk ka bi ƙarfin wannan Allah ka ba su ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah, ka mana ƙarshen wahala ka ba da ya Allah. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu ci maka mai albarka. Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando. Allah ka ba mu aiki mai albarka. Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah subhanahu wataala ka kara mana haɗin kai tsakaninmu ya Allah. Ka ba ƙasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wata hayaniya da ke faruwa cikin ƙasashen mu Allah, kawo ƙarshen ta ya Allah. Shugabanninmu Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana. Allah ka sa duk abin da za su yi ne domin talakawansu ya Allah. Allah ka kara musu kishin talakawansu ya Allah. Ka kara musu kishin addininsu da al'ummarsu ya Allah. Dukkan abin da za su yi domin ya zamanto cuta da bala'i ga talakawa, Allah ka hana su yi shi ya Allah. Allah ka musanya musu da abin da zai zamanto alheri ga talakawansu ya Allah. Allah muna roƙonka ya Allah, waɗanda suke tsaron ƙasar nan ta mai Allah ka tsare su ma ya Allah. Allah ka kare su ya Allah, kuma Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana. Allah subhanahu wataala ka hana shi nan yau da rinsu ya Allah. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah kara musu, marigayen mu Allah ka jikan su da gamara da rama, Allah ka sa su huta. Allah ka hada mu da su gida aljanna. Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah, waɗanda suke kula da karatun nan da muke, Allah ka saka musu da alkhairi, ka biya musu bukatun su ya Allah. Allah ka kara mu rayuwarsu da arzikin su da iyalan su da kasuwancin su albarka ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.